Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban yake gabatarwa.
Wanda ba shi ne ta da mu, wanda ne na arzikin mu shi ne uwa.
Inna al'ummar musulmi a faɗin duniya ta fara azumin watan Ramadana na wannan shekarar. Wasu 'yan Najeriya na ci gaba da koka kan tsadar kayan masarufi da suka yi kira da gwamnatin ƙasar da su duba halin da suke ciki tare da ɗaukan mataki. Kada na ja ku da nisa, bari na miƙa ragamar shirin ga wakilinmu na Lagos Babangida Kibirin.
Barkawa, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin Noma tushen arziki. Shirin namu na wannan mako zai karkata ne ta ɓangaren kayayyakin masarufi, lamarin da ke nema ya gagari kundila a daidai wannan lokaci na watan Ramadan. Janye tallafi na man fetur da kuma faduwar darajar naira ya haifar da tsadar kayayyakin masarufi a tarayyar Najeriya, abinda ke sa masu ƙaramin ƙarfi gaza samun abinci na ciyar da iyalansu sau uku a rana. To koya 'yan Najeriya musamman ma dai al'ummar musulmi za su tunkari wannan matsala a daidai wannan wata na Ramadan, lokacin da kuma ake saye da sayarwa musamman ma dai na cimaka ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda al'amarin ka rasa mata ina mutum zai kama abin da zai ya yi Litinin, misali naira goma ko Allah da kafin Litinin da za ta zagaye za ta zama naira 20 ko a ce 15. Kwanakin baya na siya indomi da 11,000. Wallahi to my surprise na koma the following week zan siya saboda mutum ya ajiye kafin abubuwa su kankama a rati min 18,000. Sai a'a za ka sati tsakani kuɗi ya karu. To ana lura ruwa ma'aikatan gwamnati da kuɗin nan ba ƙara maka aka yi ba. Ka riga ka ga budgetin abin da aka siya. Ka je yau wannan ya karu. Ka je to ya ina ba a san mace abinci ne? Ka rasa ina matsalar take. Attaruhun nan kira gashi suke yanzu kafin su baka. Attaruhun naira 50 da yanzu wallahi shi ne 500. To an baka ba naman ba kifin ka ci barka dan sa barkono ka dan ji dama shi ma ya tsaye dole mutum zai ci kai ne rayuwar gaba daya abin zai ga mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya mana dauki kai wancan shekara zan tuna na ci shi 300 ta azumi jiya jiyan nan 300 haka ne shi kuma kuma wato abin sai i baka mamaki kan ka ringa mamaki a'a in ka je shago ka sai ka je sai abin kayan masarufin nan kai ko shi ka ce ba ka siya ba gobin gada zai tsare ni to gara ma ka siya ayyukan da ka tanda shi haka ne karamin albashi ka dauki albashin ka kasi kayan abinci to da me za ka kudin motar zuwa gurin aikin nan ya kamata gwamnati ta duba. Allah ubangiji ya fi mu dan azumi lafiya kuma lafiya
shi kuwa bangaren sa wannan malami cewa yi halin da farashin kayayyakin masarufi ya shiga a Najeriya abu ne mai daga hankali.
Wannan tambaya da kai ma kan kayan masarufi kayan abinci da sauransu gaskiya abu ne mai matukar daga hankali a wannan karni da ake ciki. Wallahi yana daga hankali ga kuma yanayi ga kuma lokaci. Allah ya kamu na lokacin ibada mutane kuma ba sa duba su tausaya su duba Allah cikin lamarin duk da akwai laifin gwamnati akwai laifin mu kan mai 'yan kasuwa daga cikin wannan lamari. Me ne laifin gwamnati? Wannan rashin price control da ake ciki su kuma 'yan kasuwa mu ba sa duba Allah da an ce gala ya tashi sai ka ce kuɗin ƙasa abincin da kan abincin ma su a jirgin sai su ƙara musu kuɗi. Yanzu wallahi in ka je ka siya shinkafa yau ba wai shinkafa kaɗai ba da yake shinkafar da aka buci da talakar mai kuɗi shinkafa riga zama abincin kowa kana zuwa tsara koma kasuwa ka so zai ka zabin ya ɗaga ma hankali. Yau ka siya kwano 1,100 biyar misali kana koma gobe sai ce 2,000 da ka kuskure ka koma jibi sai ce 2,500 3,000 to me ranan gina wannan eh kowane fiyo ta ka duba gidan ake sa guda daya naira 20 fiyo wata wannan ruwa a kasar Najeriya gagara idan ka je siyan dankali yau kana siyan shi 1,000 ka koma gobe sai ce 1,500 kaga dole akwai kalubale. Wannan abin ya kamata gwamnati shi cikin wannan lamari gwamnati za ta duba ta tausaya ta tsarfasa kuma ta tilasta idan kuma zai kokari ta jar price control ya zata ruwa kasa yin Niger shugaban kasar tsana ganin sun kasa sun kasa kan magana yanzu nan yanayi na abinci da tsadar rayuwa ta kafin control ga mu an fara samun sai da kai amma kamata gwamnati ta tausaya ta wani ba kai wallahi ba abin da zaka taba a Najeriya yanzu nan in ka taba shi yau wani jima ka koma ko gobe sai ka ji bambancin rayuwa kaga akwai kalubale ga mutane albashin da ake ba su ba isan su yake ba albashin nan da ake barwa tun a baya shi ake ba har yanzu ga abin nan kan abinci nan ka su wajen su uku zuwa su hudu kaga dole akwai kalubale a cikin wannan rayuwa dan kasuwan ma ya kare saboda me zaka siya ka shirya zaka ciri ba sai masu zalunci ne suke tsora abubuwa wanda ba sa duba Allah. wannan ko ba riba bane gwara mutum mu tausaya kan mu gwara ta shiga cikin lamarin da ta tausaya mu ma tausaya kan mu ai wannan ba kan wannan ga azumi ga yanayi na rayuwa gwara ta duba ta tausaya ta shiga wannan lamari ta wani ba kan wannan lamari saboda ba abin da yake kalubale yanzu a kasar nan namu na Najeriya da yau sukan abinci shine babban tashin hankali kan abinci duk kasar da ake zaune lafiya kace abinci yana wahala to akwai tashin hankali a ciki
cewa bangaren sa wannan malami ce akwai bukatar ci gaba da gudanar da addu'a tare kuma daga nan gwamnati ta dauki mataki na lura da farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin kasar daban-daban
a zahirin gaskiya magana farashi na kayayyaki abin sai dai mai ci gaba da addu'a domin duk abin da kace shi yau dan ka koma kasuwa kudin sai ya kara babu wani abu da yake ta kamar farashi a nan kasar a yanzu za ka iya cin abu ma a yanzu nan da ya safe ka koma da yamma kudin farashi ya kara duk duniya ne ba sai da ake wannan ba sai a nan kasar kasawa control farashi yanzu nawa ne ake sai da indomi a baya-bayan nan kasar ne indomi abin ta iya dubu biyu yanzu indomin abin da nake ce jenera dubu goma sha biyu kadan duk abin da ka sani na harkar masarufi na harkar rayuwa yau da kullum in kace shi yau gobe kuma ya kara kullum har ake sama nan kasar yanzu bottle water nawa ake sai da bottle water ana naira 50 da amma yanzu naira 200 ne bottle water idan ka tafi Saudiya nan da shekara goma duk wanda yake da Saudiya san ba ka sai da bottle water a Saudiya real ɗaya ne in ka koma yanzu zaka sai shi duk abin da ka sani zaka sai shi a Dubai a India a China duk abin da ka sai shi da je kudin kasar abin da ka sai shekara biyu shekara uku in koma kudin yake ba abin da ya karu amma banda Najeriya duk abin da mutum ya sayo wani kuma gobe ba haka da same shi ba ya kara kudi gwamnati ba ta duba al'amuran yan kasuwa a ki duk price nawa kuma da ake da kaya ya cike ta da ba a yin wannan abin kawai ana zauna ka da ka kowa yanda ya ga dama ka sai da kaya ba control price to zai ka ci gaba in ka tsaya cikin wahala yanzu nan na je sayan abu ni da wani mutum mun gamu da shi a gurin masu sai da kaya cikin shinkafa sai yake iya mu cewa shi a yanzu abin da yake sayan abinci ne da gurin aikin sa da yana sayan abincin naira 200 za a bashi shinkafa da nama idan ya fita wurin breakfast da safe da yamma ma da rana zai siya 200 da 200 nama ne a 300 yace albashin naira 30,000 ne yanzu abin da yake magana idan ya je zai siya wannan shinkafar sai ya sai ta naira 500 sai an bashi nama guda 300 yace kuma baya koshi 2 times yake ci yace 600 an kai times 30 ne kudin kaga kudin har ya riga ya haure albashin sa a ce har yanzu ana albashin naira 30,000 kamfanin daka su kuma kamfanin kan da yake masa aiki da yan kasar suke masa aiki sai iya ƙara kudi duk sai wani duk wata da duk wata bai san ƙara kudi amma ba su iya ƙarawa ma'aikatan su kudi ba goje kawai ta kyale ba ta ma san me ake a irin wannan layin ba ma ko har ka tsaya da sai ka mana kayayyaki ka sanin an ba an kaddada abin da kada ma suke cewa an kama sun suke magana cewa sun biya kiliyarin kudi sun biya haraji da yawa abin da kada ma sa kayan nan wani kaya ma in ka har ka tsaka kayan man kai ka tsaya kayan da su biyo shi a kwantena daya a cikin kwantena kwantena uku saboda kawai ka tace kawai amurkwa ya dai amma da kada ma to sai da kaza shi wannan shugabanni ba sa yi kashin al'amuran talakawan su an bar kasa kawai kowa yana abin da ya kada ma yan kasa suna ga ma'aikata kowa yana abin da ya kada ma
rayuwar wasu yan Najeriya kenan game da hawa farashin kayayyakin masarufi musamman ma dai a wannan lokaci da aka shiga na watan Ramadan to ko ya farashin kayayyakin masarufin yake yanzu haka a akasarin kasuwannin birnin Lagos tambayar kenan da Newa Abdullahi Malami daya daga cikin yan kasuwa dake harkokinsa a kasuwar Maltuwa dake birnin Lagos inda ya fara da bayyana mini farashin kayayyakin masarufin kamar da yake a kasuwar tasu
farashin kaya na wannan sati sakamakon shigowar watan Ramadana kwandon tumatir babba naira 25,000 rolan tarugu naira 55,000 buhun masara naira 68,000 buhun gero naira 65,000 dankalin turawa naira 90,000 babban buhu mai kilo 100 albasa babban buhu mai kilo 120 naira 40,000 citta solo naira 83,000 tafarnuwa solo naira 83,000 yar kofa shinkafa foreign 50 kilo naira 83,000 buhun shinkafa 50 kilo yar hausa naira 70,000 dankalin hausa naira 50,000 babban buhu doya kwariya naira 300,000 Abdullahi Malami daga international market Maltuwa Lagos
azumin na bana ya sha bamban da na shekarun baya sabili da tsadar rayuwa anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin damu don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin mu a Lagos Babangida Jibrin da kuma Jill Leather Station da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma da ya ce da mu sanar da arzikin mu shine uwa.